yana kai tsaye kan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa kan mita 101.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi, baya ga haka a kodi yaushe. Muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci, Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau 16 ga watan Yulin shekara 2019. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 11 na safe kenan a nan Washington kuka lalubo a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, kanin labaran shine shirin da Rasha ke yi na bijirewa takunkumin da Amurka ta kaka ba wa Iran da alamu bai yi nasara ba. Ita kuma Koriya ta Arewa ta caccaki shirin Amurka da take yi na wani atisaye da za ta yi wa sojojin Koriya ta Kudu. A yau 3 kuma ake sa ran 'yan majalisun dokokin Amurka za su kada kura'a dangane da wannan furci na shugaban Amurka.
Kanin labaran duniyan kenan. To hukumomi a jihar Plateau Najeriya sun tabbatar da mutuwar sama da mutum 10 bayan da wani bene mai hawa 3 ya rushe a tsakiyar birnin Jos.
To wa'anda muka samu sun rasu tsakanin jiya zuwa yau akwai mutane 12, wanda ciki akwai mata guda 4, maza guda 8.
Muna dauke da ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan za ku ji cewa gamayyar kungiyoyin matasa da kasashen Afirka 12 suna wani taron yini daya a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Ko menene makasudin wannan taro?
Akalla matasa sama da 100 daga sassan Afirka ne ke halartar wannan taro da zummar nazarin ainihin matsalolin da ke cusawa matasa mugun tunanin da ke jefa wasu afkawa cikin ayyukan ta'addanci.
Za a ji cikakken rahoton nan gaba shi ma a cikin shirin. Sannan muna tafi da shirin noma da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kokarin da Rasha ke yi na bijirewa takunkumin da Amurka ta kaka ba wa Iran da alama bai yi nasara ba, a yayin da kwararru a fannin makamashi ke cewa Rasha ba ta sayi mai daga gurin Iran ba a 'yan kwanakin nan a zaman wani bangaren yarjejeniya da aka cimma da Tehran a shekarar 2014. Kafofin yada labaran Rasha sun ce karkashin yarjejeniyar da aka cimma a watan Agusta shekarar 2014, wanda ba wallafa ta dukanta ba, Rasha ta amince za ta sayi man Iran don ta iya kaiwa kasuwannin duniya da wasu kan iya siye, yayin da ita kuma Iran za ta iya amfani da kudaden wajen siyan kayayyaki daga Rasha. Kafafen yada labaran Iran sun ce rabin kudaden da aka samu daga Rasha za a yi amfani da su ne wajen siyan kayan Rasha. Bangarorin biyu sun cimma yarjejeniya da suka kira sayen mai don kaya a wani lokaci da aka sanya wa Iran takunkumi a kan manta da take siyarwa a wajaje a kasashen duniya. Rasha ta amince da cewar yarjejeniyar da zummar za ta bunkasa dangantakar kasuwanci da Iran. Kasar kuma ta dade tana siyan kaya daga Rasha. Koriya ta Arewa ta caccaki shirin da Amurka ke yi na gudanar da wani atisayen soji na haɗin gwiwa da Koriya ta Kudu a cikin wata mai zuwa. Tana ganin wannan wani atisaye ne da kan iya kawo cikas ga shirin ganawa game da batun makaman nukiliya da Koriya ta Arewa da ta shirya tsakaninta da Amurka. A wata sanarwa daga kamfanin dillancin labaran Korea Central News Agency ya fitar, mataimakin harkokin wajen kasar ta Korea ta Arewa ta faɗa a yau 3 cewar yin wannan atisayen zai sabawa yarjejeniyar da aka cimma a bara tsakanin shugaba Donald Trump da Kim Jong-un a birnin Singapore. Za mu duba makomar makaman Amurka kuma za mu yanke shawara game da tattaunawar da ake yi shirin yi a tsakanin Koriya ta Arewa da Amurka, a cewar sanarwar da wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar ya bayyanar, wadda ba faɗi sunansa ba. Amurka da Koriya ta Arewa sun amince su tattauna biyo bayan wata ganawa da aka shirya a gurguje a watan jiya tsakanin Donald Trump da Kim a yankin da ayyukan soja ba a bushi, kuma a iyakar da ta raba kasashen Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu su biyu. A yau Talata ne ake sa ran Majalisar Wakilan Amurka da 'yan jam'iyyar Democrat ke da rinjaye za su kada Koriya akan wani kuduri domin yin Allah wadai da kuduro da mara da maganganun da shugaban Amurka yayi wanda ya soki wa'ansu 'yan majalisun waɗanda ba Amurkawa ba. A matsayin mai da martani akan wasu yarjejeniya a wasu jerin sakonni da ya rubuta a shafinsa na Twitter, shugaba masu rinjaye na Majalisar Wakilan Amurka Steny Hoyer ya sanar da wannan ƙuri'ar, ya kuma ce yana fatan abokan aikin su 'yan jam'iyyar Republican za su ajiye aƙidar su ta siyasa, su mai da ƙasa a gaba, su kada ƙuri'ar su na rashin amincewa da kalamun na Donald Trump tare da abokan su na jam'iyyar Democrat. Rubutun da ke cikin kudurin ya yi Allah wadai da kalaman shugaba Donald Trump na nuna wariyar launin fata wanda ke ƙara hazaka a cikin ƙasar, wanda ake ganin cewar babban matsala ce da kuma waɗanda batutuwa da dama, a lokacin da ya ce Amurkawa da suke baƙi da kuma waɗanda ga shugaban baƙi ne su koma inda suka fito, ya kuma kira baki ɗaya masu neman mafaka da cewar masu neman mafaka ne. Haka kuma ƙudurin ya yi Allah wadai da kalaman da yake yi, ko da yake abubuwan da ake tunanin za su faɗa a wannan ba fayyace shi ba. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump na shirin hana yawancin masu neman mafaka a kudancin iyakar ƙasar da ke shigowa Amurka, matakin da zai shirya wannan 'yankin Amurka da ke shigowa ta ƙasar daga ƙasar Mexico. Matakin gwamnatin wanda ma'aikatar shari'a da ma'aikatar tsaron cikin gida suka wallafa ya nuna mutane ne da dama za su sha wannan abin zai shafa. An fitar da wannan sanarwa ne a wata sanarwa da aka fitar mai shafi 58 aka wallafa a jiya Litinin. A wata sanarwa, Attorney General na Amurka William Barr ya bayyanar cewar ana samun ƙaruwar baƙi da ke isa bakin iyakar Amurka daga Mexico sosai. Ya ƙara da cewar kaɗan daga cikinsu waɗannan mutanen su ne suka cancanci samun wannan dama ta samun mafaka a Amurka. Aƙalla mutane biyu ne suka mutu a lokacin da wani bene mai hawa huɗu ya ruguje a yau Talata a babban birnin Mumbai na India da ake yi wa hada-hadar kasuwanci. Mutane da yawa kuma sun samu jin rauni a wannan haɗari. Tawagogin 'yan ba da agajin gaggawa da 'yan kwana-kwana sun kai agaji don fito da waɗanda suka tsira da rayukansu. Kasancewar wurin da lamurran ya faru yana da matuƙar haɗari domin gidajen ya samu wani gida ne mai babban mai tsohon gini.
Yusuf Haran dake ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu fara da abin alherin da ya faru a Jos take Jihar Plateau, Nigeria. Inda zaka ana cikin yanayi na jimami bayan da wani bene mai hawa uku ya rufta a tsakiyar birnin na Jos. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama a jiya Litinin. Bayanai sun yi nuni da cewa an ci gaba da ayyukan kawar da baraguzan ginin da safiyar yau Talata da zammar ko za a gano sauran waɗanda wannan iftila'i ya ritsa da su, kamar da za ku ji a wannan rahoto da Zainab Babaji ta aiko mana daga Jos.
Hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa wato NEMA ta tabbatar da mutuwar mutane 12 bayan wani bene mai hawa uku ya rushe a layin Bucha da ke yankin Dilimi a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa. Bayanai na nuni da cewa Benin mai hawa uku kowannensa akwai iyalai da ke zama a ciki da kuma shaguna da ake harkar sai da magunguna a ƙasan Benin. Jami'in hukumar NEMA da ke shiyar arewa ta tsakiya Nuruddin Musa ya ce zuwa lokacin da nake magana da shi sun zakulo gawarwaki 12.
To waɗanda muka samu sirra su tsakanin jiya zuwa yau akwai mutane 12 wanda ciki akwai mata guda 4 maza guda 8 sannan kuma akwai mutane guda 4 wanda aka fitar da su a raye wanda yanzu haka suna karɓan treatment.
To yanzu gashi ina wannan guri kuma naga har yanzu jami'an ku suna aiki domin zakulo kila waɗanda za a samu da rai ko kuma dai waɗanda suka rasu. Wani irin aiki kuke gudanarwa?
To aikin da muka yi basically shine aikin binciken waɗanda suke cikin matsala din. Abinda muka yi kenan tun jiya kuma ba mu kadai muka yi ba, mun ne da haɗin gwiwan 'yan sanda, civil defense, road safety, Red Cross an har ma mutanen gari duka kowa ya bada irin gudumawan shi. Sakamakon haɗin kai da gudumawa da muka samu shine muka cimma nasarar wannan aiki din. A yanzu abin da ake tabbatar mana shine mutanen da suke wurin suna tunanin ba wani kuma wanda za a iya samu an diba tsammani.
To kana ga meye musabbabin wannan rushewan gini?
Gini ne wanda ba a yi shi da ƙarfin da zai dauki wannan hawa guda biyu din ba. Daga abin da muka iya gani kaga irin rodin da aka yi ginin da shi. Sa'annan kuma ginin ya dade. Sa'annan kuma tun ji abin da ake gaya mana mutanen area su da kansu sun ga ginin ya nuna alama. So wannan aiki ne na gwamnati kuma mun ji hankalin gwamnati a interviews da muka yi kuma shi ma mataimakin gwamnati da ya zo na abin da yace za su yi kenan za su yi kokarin tabbatarwa da hukumar gidaje sun bi anguwanni su duba ire-iren wayannan gini din domin daukan mataki.
Kanin mai gidan da ya rushe wanda shi ma ya halaka a rushewar ginin Habib Lawal na Lele yace sun mika lamarin wa Allah.
To a madadin iyali ba abin da za mu yi sai mu mika lamarin mu ga Ubangiji domin Allah da ya halicce shi shine ya tsara wannan abu zai faru da shi. Ya tashi daga wajen zai je ya gyara wannan gida da dan shi yake ciki kuma dan yana yin wannan kasuwanci a cikin wannan gida kuma akwai ƴaƴan shi mata wanda suke yin harkokin kasuwanci a ciki wanda Allah ya karbi rayuwarsu. Bayan Alhaji Kabiru Lawan na Lele akwai Amina, Yasta ce, akwai Ruqayya, Yasta ce, akwai Hasiya, Yasta ce, akwai Maryam, Yasta ce. Bayan wannan kuma akwai ma'aikata nashi wanda an samu ma yanzu an samu ɗaya daga ciki Mubarak, akwai jikokin shi Muhsin da sauran ƴan mata su ma guda biyu wanda Allah ya ware su a wannan hadari da ya faru.
Shi ma makwabcin mai Benin da ya rushen Alhaji Bala baban Mairam yace kamata yayi hukumomi su rika shiga unguwanni don duba ingancin gine-gine.
Tin crisis da aka yi na shekarun baya ya zamanto wani matsala da ya kasance hukuma ta yi la'ubali da al'umman mu. Hukuma na jiha da na karamar hukuma ba sa yin abin da ya dace a waɗannan area saboda kodayaushe suna jin tsoron su shigo dan za a dauka sai a ma abin wata fassara na daban. To sai ya zamanto an ban mu muna zaune kara zube. To wannan ita ce dai matsalar da muke fama da ita.
A halin da ake ciki dai daukacin al'umar garin Jos na juyayi kan wannan iftila'i da ya auku da fatar hukumomi za su dau matakan hana sake faruwar hakan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To Allah ya kyauta. Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar, shugabannin kungiyoyin ci gaban matasa daga kasashen Afirka kimanin 12 na gudanar da wani taro a jamhuriyar ta Nijar domin tattaunawa kan matsalolin da ke jefa matasa cikin ayyukan ta'addanci da rungumar tsauran ra'ayi da nufin gabatarwa gwamnatoci shawarwarin da za su taimaka a samu rawa matasa kwakwaran madogara wacce za ta kare su daga kwaɗayin zuwa cirani ko shiga ayyukan ta yadda zaune tsaye. Wakilin muryar Amurka Aimai Sulaimani Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
Aƙalla matasa sama da 100 daga sassan Afirka ne ke halartar wannan taro da zummar nazarin ainihin matsalolin da ke cusawa matasa mugun tunanin da ke jefa wasu afkawa cikin ayyukan ta'addanci yayin da wasu ke yanke shawarar zuwa cirani ta haramtacciyar hanya ba tare da la'akari da irin hadarin da suke jefa kansu ciki ba. Muhammad Sidi, mamba ne a majalisar cigaban matasan Nijar CNG.
Matasa za a gama su da masu kuɗi kuma masu ilimi, don su ma su rike kansu, su koya kansu, su ma kuma su tashi da kansu. Misali zan baku, cikin masu aiki noma, a gama su da wani mai kamfani ko kuma wanda ya cigaba cikin wannan aikin noma. Ko kuma a ɗauko wannan tashi wanda ya buɗe wani kamfani na aiki hannu ne ko kuma na technology, shi ma a gama shi da wani wanda ya ci gaba. Misali a Najeriya ana iya gama kamar matasan wanda da izin a gama su Dangote.
Mataimakin sakataren kungiyar matasan Afirka Benin Ahmed mai wakiltar kasar Ghana ya bayyana cewa akwai buƙatar kawo ƙarshen tsarin da 'yan mulkin mallaka suka shimfiɗa a ƙasashen Afirka.
Niger produces more uranium than every other African country. How many young Nigerians are involved in that uranium production?
Yace ɗauki misalin Niger, ƙasa ce da ta yi fice duk duniya akan maganar ma'adanan uranium. Matasan Niger nawa ne yake morar wannan arziki? Gaba ɗaya Faransa ake kai komai, to ba ma buƙatar wannan tsari, so muke a kafa kamfanoni a nan kuma a baiwa matasa dama su shiga a dama da su. Je ka Ghana ko Najeriya, za ka kamfanonin ƙetare ne suka mamaye dukkan manyan harkoki a waɗannan ƙasashe, to ba ma jin daɗin haka. Saboda haka muke buƙatar gwamnatoci su ɗauki matakai.
Go to Ghana, go to Nigeria. All these businesses belong to foreign companies. We don't want that.
Shigar da matasa cikin harkokin siyasa har izuwa matakin masu bakin fada aji wani abu ne da shugaban majalisar matasan Najeriya Bello Balasha Gari ke ganin zai taimaka wajen magance rikitar da ake fama da ita a kasashen Afirka.
Matasa gaskiya a Najeriya musamman sun fara samun shiga cikin gwamnati, kuma a nahiyar Afirka muna kokarin mu ga cewa haka ya tabbata a sauran kasashen ma baki daya. To wannan irin shawarwarin da muke kawo ma ƴan uwanmu kenan, muna gaya ma junan mu abubuwan da muke a kasashen mu domin kowa ya koya daga kasar da ba ta shi ba domin ya kai kasar su.
Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta gargadi mahalarta taron su shirya makamantan wannan haduwa a kasashen da suka fito don isar da sakon da ke kunshe cikin shawarwarin da aka tsayar. Malam Umar Yazi shine daraktan ma'aikatar cigaban matasan Nishar.
Duk abin da ya kamata tsani da ya kamata su ja hankalin samari da 'yan mata saboda wani mugun hali ka a shiga ciki. Su kawo kuma gudunmuwa zuwa ga sarakuna, su kawo gudunmuwa ga masu garuruwa saboda duk abin da aka yi a ce suna cikin tsari saboda su waye matasa 'yan uwansu kayansu.
A yammacin yau ake kammala wannan taro da ke hangen ƙarfafa zaman lafiya ta hanyar samarwa matasa ƙwaƙwarar madogara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Manufar mu anan da mu tangana zama na mutunci da lumana, kuma babu nifaka da hiyana.
Kai za ku ga anan Washington na cewa karfe 11 na safe ne da minti 17, wato 4 da minti 17 kenan, a birnin Jos take jihar Plateau arewacin Najeriya. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mustapha Nasir Batsari da shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda dai Mustapha Nasir Batsari zan gabatar. A shirin na yau za ku ji ci gaban bayanin Faisal Sani Bala akan samar da na'urar fasahar noman kifi a zamanance daga jihar Bauchi.
Shi ne sanaga gara na duba matsala da take damun manoma wanda ni ma sai zamanto har na samu.
A can jihar Adamawa ma za ku ji ci gaban zantawar wakilinmu da shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma na arewa maso gabashin Najeriya.
Ta wani bangare kuma ana so a dinga noma cikin gida Najeriya.
Daga bisani kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar domin jin haduwar da aka yi a tsakanin babban bankin manoma da kuma manoman kasar ta Nijar.
Na wajen kuɗi haka akan miliyan 650 wanda sa cikin noman rani.
A yi saurare lafiya. To madalla, bari mu ɗauko shirin na yau daga jihar Bauchi, inda a makonni biyun da suka gabata muka fara kawo maku hirar Abdulwahab Muhammad da Faisal Sani Bala wanda ya samar da wata na'urar kiwon kifi a zamanance ga ci gaban zantawar.
To ganin dai cewar wannan fasaha taka ya yana buƙatan kaman wutar lantarki sannan kuma kaman dai kowa a birane ne. Ya za a yi idan ba wuta kuma ana so a kai wannan fasaha irin yankunan karkara inda yake ake ganin suna da bukatan wannan.
Wannan na'ura da yana aiki da abin da ake kira solar energy, wato hasken rana, to yakan yi amfani da wannan solar sai ya zamanto ko da wuta ko ko babu wuta a kowane lokaci zai zamanto cewa ainihin wato wannan na'ura yana aiki. Da daddare kuma akwai batira da ke ba na'uran wuta da rana, ko tun daga hasken rana to abin zaka same shi nayi.
A ina ka koyi wannan kere-kere?
To fanni na ne na karatu na mechatronics engineering, to shine sai na ga gara na duba matsala da take damu manoma wanda ni ma sai zamanto har na samu ni ma irin wannan matsalan na gani, to sai na duba na ga ya zai na kawo maslaha ko gyara wa abin da ni ma ya taba shafa na.
To bari mu tsaya da Faisal Sani Bala anan sai wani makon zamu dora cikin ikon Allah. Amma yanzu ga ci gaban tattaunawar Ibrahim Abdulaziz daga jihar Adamawa da shugaban kungiyar manoma na arewa maso gabashin Najeriya, Alhaji Abubakar Sadiq Daware.
To alhamdulillahi masu sauraro za su tuna cewa mai girma shugaban kasar Najeriya General Muhammadu Buhari ya so ya taimaka ma mutane musamman ƙananan manoma yanda za a tallafa musu. Ta wani bangare kuma ana so a samu a dinga noma cikin gida Najeriya, ka a dinga shigo da cimaka daga ƙasar waje. Ka san yana da hatsari ƙwarai da gaske in ana shigar da shinkafa, masara, dawa daga ƙasar waje. Na ɗaya ana talauta ƙasar mu ne, ma'ana duk buhun shinkafan da aka ɗauka daga ƙasar waje ana kawo Najeriya, to ana ɗauka kuma da wani buhu wanda na rashin aikin yi, to wannan yana da illa wajen mutane mu ƙwarai da gaske. Na biyu shine gwamnati tana bada kuɗi masu yawa saboda aida subsidizing dala ko kuma bada waiver waɗannan abubuwan. So in har an yi tallafa wa mutane suna noma na cikin gida, to za a samu wadataccen abinci, gwamnati ba za ta kashe kuɗi na fitan hankali ba. Na uku, matasan mu za su samu aikin yi.
Shin gwamnatin kuɗi ku take ba kuɗi wajen aiwatar da wannan manufofi na yadda kuka sani, ko kuma a'a akwai nufin shi da muke taimaka?
To alhamdulillah da yake shi shugaban ƙasar Najeriya ya kawo wannan program, to ya tana da kuɗi kuma ya ajiye a babban banki na Najeriya, wato ita Central Bank. Nan kuɗi na nan ajiye, mu a matsayin mu na kungiya mu samu manoma na ƙwarai mu musu bita mu faɗakar da su amfanin wannan kudaden da aka bayar. Kuma mutane su sani cewa kudaden da ake bayar wannan bashi ne ba ma ba kyauta ba. Duk abin da aka ce ka kawo account number, ka kawo BVN, to ka tabbata bashi ne.
To a can jamhuriyar Niger kuwa wakiliyarmu Tamal Abari ce ta aiko mana da rahoton haduwar da aka yi a tsakanin babban bankin kasar da kuma manoma daga birnin Damagaram.
Haduwar an yi ta ne da zummar yin bita da kuma duba kurakurai da ci gaban da aka samu game da bashin da manoma ke dauka a babban bankin manoma, wato Bagri. Dauda Hamani shine wakilin bankin na Bagri. Ya ce yanzu dai mutane sun fara gane daukan bashin.
Tun 2006 dai aka fara ga harka ta bashi game da tallafin tantar mutane lokacin nan ya dan isabo mai kamun yanzu. Mutane da yawa sun san da wanga irin bashi. Zuwa yanzu abin da muka yi lissafi bashin ta wanda ake bada karuwa da yake, ba wani rage yake ba, kullun karuwa da yake. Bila yanda za mu yi daga 2006 zuwa yanzu mun san da dai an kai producer ko kuma manomi na kori wanda aka ba mun tushe ya kai wajen mutum 2000 na wajen kuɗi haka aka miliyan 650 wanda kasa cikin noman rani, cikin sarrafa mai da cikin wani noman kaji da turka. Wanga abun da haɗin kai ne da masamu da shuni masu kama, don ka akwai Prodaf, akwai PCA da haɗin gwiwar bankin ita Bagri.
Zauren shawara na manoma da makiyaya wanda ake ce ma kira shi ke raka su idan za su ɗauki bashin. Lawali Ibra shi ne wakilin kira, ya yi ƙarin haske.
Zauren shawara na manoma da makiyaya yake kamawa iya rakawa wanda suka samu bashin, ko kuma tambayar bashin daga ajiye dosiye zauwa hal samun bashin. Duka zauren shawara na manoma da makiyaya iya bi sau da kawa ya gani yaya ne abin yake, ma ba su yi ba da saman kan yaya ne ake ɗaukan bashi. Lalle bashi ne ko kuma tallahi ne ma, wani tsammani ma ke tallahi ne ma aka bashi. Za ganin idan ya ɗauke shi ana ta samun matsala gurin biyan bashin. To idan baka biya bashin wannan ba, akwai wa'ansu tara da suke hawa, ya kyauta a lokacin lokacin da kwatantawa mutane taral wannan yaya ne take.
Suleiman Mamadu ya karbi bashin yana kuma waye kan sauran manoma.
Taimakon da ya mana don kanguro mun samu mun yi kulotiran jardin mun kara rijiyoyi forage kuma superficie kin da muke exploiter da mun samu mun kara. Ni da kaina abin nake sa muna sa farm letter muna sa albasa muna sa tafarnuwa gawan masara. Na ci ma guri na ba na Suleiman ga wannan production kin kuma an sa wasu mutane na kusa.
Suleiman din ya kara da cewa ya cimma burinsa la'akari da kasancewar shi mai aikin kanikanci.
An ci ma guri fiske na Suleiman ga bashi kuma ga tallafin da yake bada. Indai kai organizing kan ka tsara kanka kana samu ka biya bashin kuma har ma ka samu riba.
Tamara Bari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
To jama'a, yau ma dai anan shirin ya kammala. A madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Majuli Gresham mai hada sauti, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
Tuma da Allah yanzu kuma sai sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Haruna Abdulmuminin Maigwado, ya ce yau na shigo wannan filin domin in yi tsokaci akan ganawar da sabon gwamnan jihar Borno ya yi da 'yan gudun hijira. To muna fata wannan ganawar za ta amfani 'yan gudun hijira domin an dade ana ganawa da su amma ba ta sauya zane ba. Allah ya sa wannan za ta amfane su, to amin. Daga nan sai sako daga Mahmud Salihu, ya ce hakika mun ji dadin ziyarar da kakakin majalisar wakilan Najeriya ya kawo a jihar mu ta Zamfara domin duba halin da sha'anin tsaro a jihar yake ciki. Fatan mu shine mu samu cikar alƙawarin da yayi wa jihar tamu na bata kulawa ta musamman a kasafin kuɗi. Muna fatan sauran 'yan majalisu za su bayar da haɗin kai wajen ganin an bayar da wannan tallafi. Sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Usman Kasim Giringim da Comrade Salidiga da kuma Alhaji Bukar Kursumu suka ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, don Allah ku bamu dama kamar yadda kuka saba domin mu tofa albarkacin bakin mu game da janyewar da dakarun sojojin Faransa suka yi a jamhuriyar Niger. Gaskiya hakan yayi daidai. Fatan mu shine Allah ya sa hakan ya zama alheri ga kasar mu Niger baki daya, amin. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Isa Lawan Girgir, magajin Girgir a jihar Yobe. Ya ce salam VOA Hausa, kalaman tsohon shugaban ƙasa Obasanjo cewar Najeriya za ta shiga halin kisan kiyashi san bai dace ba, kuma kalamu ne na tada zaune tsaye. Sai sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Murtala Bala Harka, ya ce salam VOA Hausa, mu dai kiranmu ga gwamnatin Najeriya ne da ta ƙara harzuka wajen samar da tsaro a fadin kasar, ganin cewa al'amura sai ƙara tabarbarewa suke yi. Allah ya tausaya mana, to amin. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku. Muna godiya, huta lafiya.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Kokarin da Rasha ke yi na bijirewa takunkumin da Amurka ta kakabawa Iran da alamu bai yi nasara ba, a yayin da kwararru a fannin makamashi ke ganin cewar Rasha ba ta sayi mai daga Iran ba a 'yan kwanakin nan a zaman wani bangare na yarjejeniyar da aka cimma a Tehran a shekarar 2014. Koriya ta Arewa ta caccaki shirin da Amurka ke yi na gudanar da atisayen soji na haɗin gwiwa da Koriya ta Kudu da a cikin watan da zai kama. Tana ganin wannan atisayen na iya kawo cikas ga shirin ganawar da suke shirin yi a kan batun nukiliya da Koriya ta Arewa da Amurka. A wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa ya bayyanar. A yau Talata ne ake sa ran 'yan majalisun dokokin Amurka wadda 'yan jam'iyyar Democrat ke da rinjaye za su kada kura'a wajen ganin cewar an yi Allah wadai da kalaman shugaban Donald Trump da ya yi a kan wayansu 'yan majalisun.
To masu aro, da haka mu kawo ƙarshen wannan shiri na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi 8:30 kina gogon Ghana, za mu zo da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayinku kan budaddiyar wasiƙar da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya aika wa shugaban Muhammadu Buhari. A makafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga daukacin iyalan Alhaji Kabiru na Lele da kuma daukacin al'umma birnin Jos bisa iftila'in rushewar ginin da yayi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Da fatan Allah ya ji kansu ya kuma bada juriyar wannan rashi. Muna kuma mika sakon ta'aziyya dangane da rasuwar Alhaji Al-Mubashir Al-Amjadi, sarkin Abzinawan garin Inates dake jihar Tilaberi a jamhuriyar Niger. Da fatan Allah ya yi masa rahama, amin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya ce ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shi wannan shiri, sai injiniyar mu Nashwan Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na Amurka, birnin Washington DC, a dakace mu yanzu mu gabatar da shirin yau da gobe.